This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Mahmud Lalo da sauraron abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau 32 ga watan Yuli na shekarar 2024. To kafin ku ja abubuwan da muke tafa da su da farko ga Mahmud da kanin labarai.
To Hafiz, dakarun Isra'ila sun kai wasu hare-hare a kudancin yankin zirin Gaza inda hukumomin lafiyan Falastinawa suka ce akalla mutum 8 sun mutu. Shugaban Amurka Joe Biden ya maida martani kan hukuncin da kotun koli ta yanke kan shari'ar da ake tuhumar Trump da laifin yunkurin sauya akalar sakamakon zaben 2020. Cristiano Ronaldo ya bada tabbacin cewa wannan shine karo na karshe da zai buga gasar kasashen nahiyar Turai da hukumar UEFA take shiryawa.
Kanin labaran duniyar kenan. Bayan labaran duniyar za a ji yadda iyaye da ƴan uwa waɗanda hare-haren kunar bakin wake da aka yi a jihar Borno ya rutsa da su suke ƙarin bayani da kuma sake samun mace-mace da aka yi.
Sun guguru ni kuma na zo da na bishi na kina ga abun da ya faru na tambaye yaro da na ne mishi na ne mishi sai Allah ya taimake ni ga abun da ya sa mishi da shi to shi ne na da ke shi na maza na ya buga da shi na zo da shi asibiti.
A jamhuriyar Nijar za ku ji cewa bankin duniya ya amince baiwa kasar tallafin dala biliyan 214 na saifa kwatankwacin dala miliyan 350 domin karfafa ayyukan noma da kiwo.
Ya kamata wannan kuɗi a nemi wurare waɗanda anka kawo anka gyara ruwa kayan aiki anka kawo iri anka ce mazaunan karkara ga aikin da muna jira gare ku.
Bayan nan za mu kawo muku shirin noma tushen arziki da zan gabatar inda shirin na wannan makon ya tattauna kan batun rahoton da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar cewa a wannan shekara mutane miliyan 31 za su fuskanci yunwa a Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum. Dakarun Isra'ila sun kai wasu hare-hare a kudancin yankin zirin Gaza inda hukumomin Falastinawa suka ce akalla mutum 8 sun mutu. Hare-haren sun hada da wanda aka kai yankin Khan Yunis kwana guda bayan da Isra'ila ta fara Falastinawa fararen hula umarnin su fice daga yankin. Isra'ila a yau Talata ta ce ta kai hare-haren na sama ne cikin dare a yankin na Khan Yunis inda ta ce daga nan ne mayakan Falastinawa suka harba mata rokoki 20.
Much of Khan Yunis was destroyed in a long assault earlier this year, but large numbers.
Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP ya ce mafi akasarin yankin na Khan Yunis ya lalace sanadiyar hare-haren da aka kai birnin a farkon shekarar nan. Amma da yawa daga cikin Falastinawa sun koma birnin domin kaucewa harin da ake kaiwa Rafah dake kudancin Gaza. Wasu ƙarin hare-haren sama sun kaikaici birnin na Rafah dake kudancin Gaza yayin da sojojin ƙasar Isra'ila suka gudanar da wani samami akan Hamas a tsakiyar Gaza kamar yadda dakarun Isra'ila suka ce. Kakakin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujarric ya faɗa wa manema labarai a ranar Litinin cewa umarnin da Isra'ila ta bayar na Falastinawa su fice daga yankin na Khan Yunis ya nuna cewa yanzu babu wani yanki da za su iya guduwa don tsira a yankin na Gaza. Shugaban Amurka Joe Biden ya soki hukuncin da kotun kolin kasar ta yanke a ranar Litinin wanda ya nuna cewa shugabannin kasar suna da wagegiyar rigar kariya daga tuhume-tuhume kan wani abu da suka aikata karkashin ofishinsu. A shari'ar da ta shafi tsohon shugaban Amurka Donald Trump inda ake zargin sa da yunkurin sauya sakamakon zaben shugaban kasa da aka yi a 2020. Yayin wani jawabi da yayi daga fadar White House, Biden ya ce kamata yayi a ce babu wanda yafi karfin doka ko da ma shugaban kasa ne.
Today's decision almost certainly means that there are virtually no limits.
Biden ya ce wannan matsaya da kotun ta dauka na nufin shugaban kasa ba shi da iyaka kan abin da zai iya aikatawa. Shi da Trump ya sha musanta aikata ba daidai ba, ba dangane da sakamakon zaben na 2020 inda yake ikrarin cewa aran gizon kuri'un da aka yi shi yasa ya fadi a zabe. Gangamin yakin neman zaben na Trump ya yaba da wannan hukuncin da kotun kolin ta yanke, yana mai cewa matakin yayi daidai. Koriya ta Arewa ta ce ta gudanar da wani gwajin makami mai linzami kiran ballistics wanda zai iya daukan babban makamin da ake cillawa wajen kai hari. kamfanin jallancin labaran KCNA na kasar a ranar Litinin ya ba da rahoton gwajin makamin wanda ake kira 1-11-DA-4.5 wanda kasar ta gwada don daidaita ingancinsa. Rahoton ya ce makamin zai iya daukan dashen kan makamin yaƙi da ya kai nauyin tan 4.5. Sai dai rahoton bai bayyana takamaiman inda aka gudanar da gwajin ba da kuma inda makamin ya sauka. Wannan rahoton da kasar ta Koreya ta Arewa ta fitar a yau Talata na zuwa ne bayan da makwabciyar ta Koreya ta Kudu ta ce Koreya ta Arewar ta kaddamar da wasu gwaje-gwajen makamai masu linzami guda biyu, inda ɗaya daga cikinsu ya faɗi a yankin Pyongyang bayan da ya samu tangarɗa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu fara kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jihar Barnan, Najeriya, inda a ƙarshen makon da ya gabata wasu mata yan kunyar bakin wake suka kai harhari inda suka kashe mutane da dama tare da jikkata wasu. Yanzu dai daga cikin mutane 42 da ke kwance a asibiti an sallami 14 tare da samun ƙarin mutane 2 da suka rasu. Sai dai har yanzu mutane 26 na kwance a asibiti suna ci gaba da karɓar magani. A halin da ake ciki dai iyaye da ƴan uwan waɗanda abin ya ritsa da su na ci gaba da yin bayanai. Daga Maiduguri ga rahoton da wakilin Ibrahim Mustapha ya aiko mana.
Dangane da waɗanda suka jikkata a harin ƙonan bakin wake da aka kai Goza a jihar Borno, yanzu haka dai daga cikin mutane waɗanda suka jikkata 44 guda biyu sun rasa ransu, sannan an sallami 14. Yanzu haka akwai kimanin mutane 28 da suke karɓar magani a asibiti. Iyayen waɗanda ake rike da su yanzu haka a asibitin sun zanta da muryar Amurka yadda suka bayyana irin yadda suke samun sauki.
Ke kai ne akan mara lafiya?
Alhamdulillah, sai dai mu gode wa Allah. Kaddara ne Allah ya kaddaro shi ba da lafiya. Alhamdulillah, mun gode da al'amuran da muke sani kuma
ji aka kawo
to
alhamdulillah gashi nan dai muna godewa Allah.
Lamar yaro na akan na ake shi da na ake shi sai samu abu kuma kafin yazo abu ya faru to shine hakun to Allah ya sa kaji labari da naji labari wayansu din kuma sun guguru ni kuma nazo da nabi shi na cinaya ga abun da ya faru na tambaye yaro da na ne mishi sai Allah ya taimake ni ga abun da ya sa mishi da shi to shine na da ke shi na baza na ya fita da shi na zo da shi asibiti.
Sannan ya jiki da ɗan sauki ko?
Yanzu haka wasu rahotanni suna nuni da cewa maharan mata ne da suka shigo ta hanyar fulka da ke garin Nagoza, duk da jami'an tsaron Najeriya da ke zama a garin Nagoza sun kewaye garin Goza da ramuka da suka tona don kare garin daga ɗan ta'adda. Ɗan majalisa mai wakiltan kudancin Borno a majalisar tarayya kana ɗan asalin garin Goza, Muhammad Dume, ya nuna matukar damuwarsa. A jawabinsa ya bayyana cewa duk da yanzu haka waɗanda suke zama a sansanonin gudun hijira an fara maida su garin Goza a 'yan kwanakin nan, sai gashi kuma an sake samun wasu mata ɗauke da bumabumai sun farwa jama'a, inda hakan ya yi sanadin mutuwar mutane 33 tare da jikkata wasu 42. Ya mika sakonsa na taziya ga waɗanda suka rasa rayukansu, inda ya yi wa waɗanda suke jinya addu'an samun lafiya. Kamar yadda aka ji, mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shetima ya ziyarci asibitin yadda ya bayyana taziyarsa ga waɗanda suka rasa ransu kana kuma ya duba waɗanda suka jikkata a gadon asibiti. Bayan duba marasa lafiyan, mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shetima ya zanta da manema labarai a harabar asibitin.
Yanzu dai mutane 32 sun rasa rayukansu, 42 aka kawo daga Goza, a cikinsu ma biyu sun ansa kiran Allah. A yanzu dai an sallami 14, sauran 26 suna nan a asibiti, kuma insha Allah gwamnatin Borno za ta yi iyakan kokarin ta daga cewa ta kyautata musu, ta tallafa musu, an kula da su. Shugaban kasa ya umarce ni in zo in yi jaje, kuma insha Allah gwamnatin tarayya za ta ɗauki duk matakan da ya cancanta a ɗauka a kare dukiya da rayukan al'umma.
Yanzu haka dai gwamnatin jihar Borno ta ɗauki nauyin duk waɗanda harin bom ya shafa a tashin bom na garin Goza, wadda wasu 'yan ƙunan bakin wake suka kai ranar Asabar inda ta gabata. Ƙarshen rahoton kenan. Ibrahim Mustapha, muryar Amurka daga Maiduguri.
A gaida Ibrahim Mustapha, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin na shirin karɓar bakuncin takwarar aikinsa na Ukraine Rustem Umarov a wani zama da za su yi da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, ta ce zai kara bayyana goyen bayan da Amurka take nuna wa Ukraine. Tattaunawar na zuwa ne mako guda gabanin shirin da Amurka ke yi na karbar bakuncin taron kasashen kungiyar tsaro ta NATO, wanda zai mai da hankali kan yadda za a tallafa wa Ukraine don ta kare kanta daga mamayar Russia. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai kuma gana da shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin Ukraine Andriy Yermak. Amurka ce dai kasar da ta fi ba Ukraine tallafi cikin sama da shekaru biyu da Ukraine din ta kwashe tana yakar mamayar da Russia ta yi mata. Tallafin sojin da Amurka ke ba kasar ya samu tangarda inda aka kwashe watanni da dama ana kai ruwa rana a majalisar dokokin Amurka kan amincewa da karin tallafi. Cristiano Ronaldo ya bada tabbacin cewa wannan shine karo na karshe da zai buga gasar kasashen nahiyar Turai da hukumar UEFA take shiryawa. Ronaldo ya fada wa kafar yada labarai ta RTP bayan bugun finali da Portugal ta samu nasara akan Slovenia cewa babu haufi wannan gasar ita ce ta karshe a gare shi. Wannan shine karo na 6 da Ronaldo mai shekaru 39 yake buga gasar ta kasashen Turai. Ya kuma taimakawa kasar ta Portugal wajen kaiwa ga zagayen quarter finals a bana. Dan wasan wanda yake takale da kungiyar An-Nasr ta kasar Saudiya ya kara da cewa burinsa a kullun shine ya faranta wa mutane da kwarewarsa ta takale da.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu, inda bankin duniya ya amince baiwa jamhuriyar Niger tallafin biliyan 214 na SEPA kwatankwacin dala miliyan 350 domin karfafa ayyukan noma da kiwo a kasar. Wannan na zuwa ne a wani lokaci da farashin kayan abinci ke ci gaba da tashin goron zabi, saboda haka ake ganin bunƙasa waɗannan fannoni mataki ne da ka iya kaiwa a sami wadatar abinci har ma a kai matsayin da za a iya sayarwa don samarwa da ƙasar kuɗaɗen shiga. Wakilin muryar Amurka ya mai Sula Mumin Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ofishin Bankin Duniya a Niger ya sanar cewa bankin ya amince ya baiwa kasar tallafin miliyan 150 na dalar Amurka kwatankwacin miliyar ko kuma biliyan 214 na SEPA, waɗanda za a yi amfani da su a matakin farko na ayyukan zamanantar da noma da kiwo. Shugaban kungiyar manoma da makiyaya ta Platform Paysan Shubabanya ya yaba da wannan yunkuri da ka iya zama hanyar warware matsalar karancin abinci da tsadarsa a Niger, inji shi.
Wannan hanya ne ita kadai ne za a bi in ana so Niger ita ma ta zama ƙasa wanda tana iya buga gaba da kanta take itace, wanda kowa yana ci yana sha. Kowa ya gani lokacin da anka juye mulki ta kukumi da anka samu Niger, matsala na fari da mun ka samu matsala na abinci ne, tunda waɗanda suna kawo abinci sun ka ruhe iyakansu, mun ka zo babu abinci.
A da gefe shirin zai mai da hankali wajen nemo hanyoyin wadatar da busashe ciyawa da sauran dangoginta. Abdu Nino Gajango, ɗaya daga cikin jagororin masu ayyukan ci gaban karkara, na da ƙwarin gwiwa game da fa'idar wannan dabara. Amma fa ya ce sai an cire son rai wajen zartar da abubuwan da aka tsara.
Sai in ka ɗauki kamar Burkina, suna da ilimin wannan yadda za a keɓe wuri a yi noman ciyawa a yanka ta a aje ta, yadda wanda suke da mashin yadda suke yi dussa su aje su, sai da haka ciyawa za a shika ta a yanka ta a aje ta, masu neman ta da sun tashi magata.
To wannan duka abu ne da ya kamata a zanna ai tunani a gan menene ya kamata ta kameme.
Kashi 40 daga cikin 100 na kudaden shigar jama'a na cikin gida a nan Niger kan fitowa ne daga ayyukan noma, inji Bankin Duniya, wanda ya kara da cewa fannin na zama madogara ga kashi 80 daga cikin 100 na yawan al'umar kasar. Sabili kenan za a duba matakan inganta kasuwannin sayar da albarkatun noma da kiwo ta hanyar wannan tallafi.
Ana iya samu wani wuri a gera a yi wurin noma, mutane su zo su zo su yi noma, sai ka gani ba waɗanda ya kamata a taimaka ba ne su suke noma a wurin, waɗanda suke da hali su je su yi na kansu da kansu su za su amci waɗannan wuraren ya zama su suke yi masu kananan karfe kananan manoman kullum a wurin su na da su idan aka bace a wurin masu yi to kenan abin da za a yi din ba zai yi ba
haka shi ma shugaban platform Paysan ya zo da wasu shawarwarin da yake ganin za su taimaka a cimma nasarar abin da aka sa gaba a kasar da ke daya daga cikin mafi dandana kudar illolin canjin yanayi a duniya
kai ya zama to kudi wannan na sayan motoci ne na taruruka ne da bai karewa ya kamata wannan kudi a nemi wurare waɗanda an ka kawo an ka gyara ruwa kayan aiki an ka kawo iri an ka ce ma mazamnan karkara ga aikin da muna jira gare ku
a yanzu haka farashin abinci yayi tsadar da ba a taba ganin irin ta ba a tarihin Nijar la'akari da girman wannan matsalar yasa gwamnatin mulkin sojan kasar bullo da tsarin sayar da shinkafa a farashi mai rangwame a birnin Yamai shirin da aka ayyana cewa za a fadada shi zuwa jahohi a nan gaba Abantini Bankin Duniya ya dakatar da ayyukansa a Niger a washegarin juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 kafin ya sanar cewa ya dawo aiki a watan Mayun da ya shige. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya samu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma ga shirin mu na gaba noma tushen arziki Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa. Kungiyar abinci da aikin gona ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi hasashen cewa sama da mutane miliyan 31 ne a jihohi 26 a Najeriya za su fuskanci karancin abinci a wannan shekara al'amarin da ke jan hankalin masu ruwa da tsaki. Wakilin Hassan Maina Kaina ya tattauna wani da shugaban gamar kungiyoyin manoma ta Najeriya wato AFAN. Ga dai yadda tattaunawarsu ta kasance.
Da farko za mu so ka gabatar da kanka.
To sunana Jatta Faruk Rabi'u Mudi shugaban gamayyar kungiyoyin manoma na tarayyar Najeriya wato All Farmers Association of Nigeria AFAN.
Wannan hasashe da Majalisar Dinkin Duniya ta yi na fuskantar karancin abinci a Najeriya. A matsayinka na jagoran kungiyar manoma ta Najeriya, shin ina gizo ke sakar ne kam?
Na farko dai gaskiya inda gizo suke sakar abinda suka faɗa na tsamama ko canjin yanayi da ake samu a duniya wannan gaskiya ne kuma zai taba ko ina ba wai Najeriya ba kadai. To amma akwai ko ina kowa ya dauki matakai amma mu abin da yake faruwa sun yi duba ga cewar mu magabatan mu a nan wurin gaskiya matakan nan ana faɗan su da baki amma aiwatar da su din shine abin da muke samun matsala yake gagara matakan noman sosai wanda za a tallafa noma na farko dai muna da matsaloli challenges kaman a bangaren tsaro wanda inda ake da matsalar karancin tsaro inda ake noman ne a nan arewa to stable abincin da ake ci ko bukatar mu ta kasa hadda zamu ke bayarwa a arewa ake noman shi to amma tsaro ya taka rawar gani sosai wajen hana yin noma da yawa na biyu sannan akwai waɗannan tsadar kaya da tsadar rayuwa musamman tallafin fetur da aka aje da aka dauke ya jawo yanzu misali a noman ranin nan da zamu tanadi abinci da yawa don mu kawar da wancan maganar sai noman yayi tsada da za ka ga waɗansu sun kasa noman sun bar gonakin ana tsakiya da noman fetur ya zo ya gaza ya tsaya ma babu shi da aka zo aka tsaya waɗansu suka tafi suka bar gona ni ina ma imani a ɗinruwoyi da na shiga akwai inda idan ka sa ashana a gonar shinkafa za ta kama saboda mutane sun gudu sun bata kuma jarinsu ya kare kenan to waɗannan abubuwan da yawa in ba mu kungiyoyi da manoman suka sani ba gwamnatin daga sama har ƙasa har yanzu a cikin shiri ake yaushe za a gama shiri saboda haka wannan shine gaskiya sakacin da aka samu kullum sai a ce ana, amma shi kuma noma yana da lokaci. Idan ka dauke lokacin sa baka yi shiri ba, din shirin ya zama na banza na wofi. Wannan shine matsalar da aka samu. Manoman da suke actively suke aikin ba su samu yanayin tallafin da za su yi wannan noman ba. Kuma muna kira kamar yadda kullum muke fada wa gwamnati, ko muke kira shine cewa idan ana kallon yadda ake za a tallafa manomi ne a wannan yanayin, kamar yadda shugaban kasa ya yi declaring state of emergency akan abinci, ya kamata kar a kalli manomin wanda za a ba wani abu, a kalli kasar ne domin ka tallafa manomi. Kawar da yunwa za ka yi, kasar kake tallafawa ta yanayin yaduwar arzikinta da yanayin wannan yunwa da ake fada za ta zo don kar ta zo. To wannan shine gaskiya da aka sami challenges, ko kuma aka sami nakasu wanda har wannan abin za mu sake yi mana tasiri. Ba dan haka ba, babu wani yanayi da Allah bai bamu ba a Najeriya da za a zo a ce a samu a cikin wannan abin. Abin takeici ne ma a faɗi Najeriya a cikin wannan, a yanayin ƙasa da Allah ya bamu, ruwa da mutanen da za su yi aikin. Saboda haka wannan shine gaskiya a takaicen takaicewar al'amari da ba za a.
To me zaka ce dangane da madudin kuɗaɗe da gwamnatin tarayya karkashin jagorancin tsohon shugaban Najeriya wato Muhammadu Buhari ta ware don inganta aikin gonan nan, da ma kuma wanda gwamnatin Tinubu ta ware? Shin waɗannan kuɗaɗe da aka ware anya sun isa ga inda ake son su je kuwa, kuma sun yi tasiri?
Lokacin da ta aka faɗa an ba manoma, ka san wani abu ne da yake faruwa. Gwamnati idan za ta yi amfani da manoma, ko a yanzu gwamnatin gashi shi wannan minista ma ana magana akwai kuɗaɗe, don ko yanzu na gani ya faɗi cewa biliyan 309 aka saki daga a wannan daga kawansa zuwa yanzu. To amma sai kai kallon ko abincin za a siya na biliyan 300, ai ya kamata a gan shafi. Saboda haka da wannan manoman ake, saboda haka kuma manoma sun zama cewa duk abin da aka zo aka ce na noma ne, kowa zai zo ya saka hannunsa a ciki. Idan aka ce yau ƙwariya ce aka kawo kaso na ɗan asu, ba za ka taɓa ganin wani ɗansu ba. Idan aka ce wani abu ne na lauyoyi, ba za ka ga wani ba su ba. Likitoci haka, kowa haka. Amma da an ce wani tallafin noma ne, kowa zai zo da sunan manoma, sai ga an tura manoman saboda mu ana ganin mu idadawa ko menene ko rashin wayewa. Saboda haka kowa sai ya zo sai a kwashi abin sai a ce an ba manomi. Kuma babu wanda zai zo ya ce ni lauya ne a bani, cewa zai manomi ne ni a bani. Kuma a saka sunaye ka rasa ta inda aka same su. Mu kuma muna zaune da sunayen manoman da manoman tunda da ƙasa a sama. Musamman misali ƙungiyar AFAN tana ita ce duk gamayyar ƙungiyoyin nan take rumfa da su, take karɓar su, take saman su. Sannan muna da structure nan daga ƙasa, jiha, ƙaranan hukumomi har zuwa mazaɓa. To sai ka rasa ta inda abubuwan suke tafiya. Shi kansa wancan tallafin ai waɗanda suka biya. Waɗanda suka biya idan ka je za ka ga zahirin waɗanda suka yi noman ne. Amma misali sai ka ba wanda ba noman zai ba, ko ɗan siyasa ne, sai ya karɓa ya ji ya kashe, dama ta ina kake neman a biya. Ai ba santas ɗin da aka biya, manoman ne waɗanda suka samu daga cikinmu su ne suka biya.
To yanzu me zaka ce dangane da batun da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi cewar za a fuskanci karancin abinci a Najeriya?
Wallahi sai an tinkare ta kuma fiye da yadda ma ake tunani. Saboda dai akwai rashin kuɗin siyan abincin. Na farko mutane suna cikin garari ba ma wanda ba manomi ba. To hakan an yi noman zai zo da tsada. Idan gwamnati ce za ta shigo da abinci, sai an mace za ta shigo da shi. Ta ina za a shigo da shi ma. Kuma duk inda za ka je ka shigo da shi, su ma da tsada suka yi noman. Ba za ka ce yanzu an ce ai lokacin wane shinkafa 700,000 ba ce. Yanzu ko kuɗin fito ɗinta da za ta zo ya fito, ya fito 700,000. Bayan da za a yi wannan wani tunani a ce ai lokacin shinkafa. Ai yanzu nawa aka sai taki? Taki gwamnati ba ce maganarsa ba. Yana muna siya 40,000 da wani abu, wanda da muna siyan sa 500,000. Maganar tirakta motar noma ana yi da a 6,000 eka, yanzu kana yi a 60,000 eka. Kai zancen cewar za akwai maganin feshin da muke siya a bara naira 800 ne, yanzu naira 900 ne. To 1,000 ya canja. To yanzu ya lai a sai da kayan abinci kuma wani ya tunanin sauki, sannan kuma gashi za a yi karancinsa. Kaga kenan sai yanda Allah ya yi. So mu ba ma fatan tsadar, mu fatan da muke Allah ya kawo yanayin da zamu abin nan ya yi ragaraga domin idan abinci ya yi sauki mu mun fi samun riba.
Masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ra'ayin ƙwararru akan harkokin noma. Yanzu a madadin shugaban gamayyar kungiyar manoma ta Najeriya Dr. Faruk Rabiu Mudi da kuma Abuja Hassan Maina Kaina sai kuma Jule Discretion da ta taimaka ta da mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To madalla yanzu kuma sai kadan daga cikin sakonnin da ku aika mana ta hanyar email.
A yau za mu fara da sakon Malam Umaru kan baya wuri da dan Asabe mai fata ya wuri yace Salam VOA Hausa, Allah ya kawo fahimta tsakanin gwamnonin mu na Arewa da sarakunan gargajiya a Najeriya musamman ma a Sokoto da Kano, saboda su gwamnoni iyayen mu ne, su ma sarakunan iyayen mu ne, saboda haka ne muke yi musu addu'ar zaman lafiya tsakanin su. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Sanusi Maddattai, Isuhu Makeri Maddattai, Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu mai aski bada raka yace Salam VOA Hausa, duk da yake ban ji daɗin rashin samun maki mai tsoka da ɗaliban mu na jihar da Magarmo waɗanda suka kammala zana jarabawar share shiga jami'a suka yi ba, hakan bai bamu mamaki ko kaɗan ba a ganin yadda wannan gwamnatin ta soja ta ɗauki duka matakan da suka dace wajen hana aringizon maki ko coge. Mu wannan shine daidai domin ta dalilin sa ne aka tantance ɗan dima da ɗan kabewa. Da fata dai waɗanda suka faɗi a jarabawar a gaba za su jajirce, Allah ya ba su sa'a. Sakon Ado Salati Goma ga Annabi Rajau da Usaini Dango ta Karasuwa tare da Jamila da Fatima tan Ado Salati Goma ga Annabi Rajau ne na gaba yace yau kina zamu yi ga mahukuntan Najeriya dan girman Allah da manzonsa su rinka jawo masu bukata ta musamman a cikin harkokin gwamnati domin a dinga damawa da su ko za su samu sa'idar rayuwa, domin duk wanda ya taimaka wani Allah zai taimaka mishi ta inda bai zata ba. Sannan kuma ya kamata mu san cewa idan mun san abin da ya faru da mu jiya da abin da ya faru da mu ɗazu, to ba mu san abin da zai faru da mu anjima ba balle gobe. Shi ma sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga Nazifi Ibrahim Rigar Malam Shagari da Ibrahim Ozil da Faruku Mahekaru ga Sokoto yace Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya sakamakon harin ƙunar bakin wake da wasu suka kai a jihar Borno. Mu wannan babban abin alhini ne ga tsaron Najeriya, ganin yadda 'yan Najeriya suka saki jiki cewar wannan mummunar ɗabi'a ta kau, ashe har yanzu akwai saura. Allah ya kawo mana ɗauki a Najeriya, amin summa amin.
A gaida Aisha Ma'azu, yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Dakarun Isra'ila sun kai wasu harhara a kudancin yankin zirin Gaza, inda hukumomin lafiyar Falastina suka ce akalla mutum takwas sun mutu. Hararen sun hada da wanda aka kai yankin Khan Yunis kwana guda bayan da Isra'ila ta ba Falastina fararen hula umarnin su fice daga yankin. Isra'ila a yau Talata ta ce ta kai hare-haren ne na sama cikin dare a yankin na Khan Yunis, inda ta ce daga nan ne mayakan Falastinawa suka harba mutane rukuki 20. Wasu karin hare-haren saman sun kai ke ci birnin Rafah da ke kudancin Gaza, yayin da sojojin kasan Isra'ila suka gudanar da wani samami akan Hamas a tsakiyar Gaza, kamar yadda dakarun Isra'ila suka ce. Koriya ta Arewa ta ce ta gudanar da wani gwajin makami mai linzami kirar ballistics wanda zai iya daukan babban makamin da ake cillawa wajen kai hare-hare. Kamfanin dillancin labarai na KCNA na kasar a ranar Litinin ya bada rahoton gwajin makamin wanda ake kira Honsompo 11 da wato 4.5 wanda kasar ta gwada don daidaita ingancinsa. Rahoton ya ce makamin zai iya daukan dashen kan makamin yaƙi da ya kai nauyin tan 4.5. Sai dai rahoton bai bayyana takamaiman inda aka gudanar da gwajin ba da kuma inda makamin ya fada. wannan rahoton da kasar ta Koriya ta Arewa ta fitar a yau Talata na zuwa ne bayan da makwabciyar ta Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewa ce ta kaddamar da wasu gaje-gajen
masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin a wannan lokaci an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawo da wani sabon shirin lokacin da za ku kuma kira wayar mu ku bayyana ra'ayinku kan maudu'in da za mu bayyana muku yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai da kuma Fiona Wamai da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Jumbe Hamza ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe